一来一去，那书是你三十九啊，你可以来一来一去。我们看到马来西亚巴扎，你可以到我们班格兰的这几天，咱们来一来去，一来一去啦。我们的罗马现在看不看去，一来一去嘛的，一来一去，我们的方式我们去了。我们一来一去，我们的。ko iyayen da waɗannan malamai Allah ya saka musu da alkhairi suke ta bawa da kuma dawaiya da ƴaƴansu sannan kuma kamar yadda malam ya ambata in an ce kuma a cikin malaman makarantar za a iya samun shi ma wanda wannan ya sa aka ce an ja hankalin kawo na mana aka ji kawo hula biyu ce a kaina ɗaya ne daga cikin malaman kuma ɗaya ne daga cikin iyaye wannan gaba ta tarbiyya idan aka ce tarbiyya a dungule shine kokarin habaka abu da ciyar da wannan abun gaba har zuwa ya kai kololuwar karshe wannan in an tattare dukkan wato bayanan da malamai suka yi game da ma'anar tarbiyya ko a larabci ko kuma a yare na malaman shari'a to shine ana nufin wato a tarbiyyanci abu a rene shi a haɓaka shi tun yana bai kai ya kawo ba har ya bunƙasa ya gawurta ya girma to kaga duk abin da aka ce an ɗora maka nauyin tsawainiya da shi da faɗita shi da shi tun yana matakin ƙanƙanta har ya kai matakin hankali da wayo wallahi ba ƙaramin aiki ba ne kuma mullanta nawa kuma ɗan adam domin sauran abubuwa na halittun Allah sun fi shi saukin tasiri domin yanzu kamar yadda malamai suke faɗa za a ga makiyayen dabba za a iya ba shi dabbobi kamar guda 50 ko 100 da sanda guda ɗaya ta sai ta sarrafa su a lokacin da shi kuma ɗan adam kamar yadda malamai suke faɗa in aka baka guda 100 to kana buƙatar aƙalla sandina guda 100 don kowa sai ka yi amfani da irin sandar da yake iya fahimta wajen tsora shi akan hanya ko tsawata masa ko hana shi abinda zai cutar da shi zai zama masa haɗari to ko shakka babu wannan muhimmin aiki da Allah maɗaukakin sarki ya tsora mana wallahi tallahi sai mun dage sai mun jajirce sai mun nemi taimakon Allah domin kamar yadda za mu ga wasu ayoyi da hadisai nauyi ne wanda Allah ta'ala zai yi mana tambaya a lokacin da idan ba mu sauke wannan nauyi ba ba mu da wani jawabi da za mu ba wa Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin kiyama don haka yanzu ko bishiya ce tana matakin ƙarama wace irin kulawa wani irin abu za ka yi mata in kana so ta rayu ko shakka babu za ka dinga bata ruwa ruwan shi ma sai an samu mai tsafta za ka dinga yi mata kundumi za ka dinga yi mata kaza ka dinga ɗawainiya da wahalhalu da ita har a wayi gari bayan tsawon lokaci ta kai ga ainihin wato kaiwa yadda ko ka bata ruwa ko kar ka bata ruwa za ta ci gaba da rayuwa to ɗan adam tun daga matakin yana ciki ake fara tarbiyyantarsa har zuwa kuma ya kai shekarun girma kuma yana da wahalar sha'ani yana da ainihin matsaloli masu tarin yawa yana da abubuwa waɗanda suke ya ƙwallafa rai da su yana ƙoƙarin yin su kuma haɗari ne ba za su taimake shi ba irin wannan matakin ke a matsayinki na uwa ko mutum a matsayinsa na uba a wani lokaci kuma malami a matsayinsa na malami shi ne ke ƙoƙarin a ga cewa wannan yaron bai karkace ba wannan yaron bai bauɗe ba wannan yaron bai sauka daga kan hanya ba wannan yaron a miƙe ke tafiya an kuma zuba masa ido dare da rana a ga cewa hanyar da ake so ya hau yana kanta ko shakka babu a irin wannan yanayi bacci bai ganci ba bacci bai ganni ba kamar yadda bacci bai ga dukkan wanda Allah ta'ala ya tsora masa da wani tarbiyya ba kamar malamai da sauransu lallai zan yi wata shimfiɗa a wannan tattaunawa Allah madaukakin sarki yayi ni'imomi masu tarihi yawa masu girma ga bayinsa. Na daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi wa bayinsa shine ni'imar ɗa na ƙwarai, ni'imar ɗa na gari, ni'imar ɗa ta ƙwarai ko ni'imar ɗa ta gari. Domin ɗa na kirki, ɗa na ƙwarai aiki ne na iyayensa. Duk wanda ka ganshi ya taso cikin nagarta, ya taso cikin mutunci, cikin karamci, cikin ainihin wato kirki, to ko shakka babu wannan aiki ne tukuru na iyayensa. Kuma wannan aikin iyaye za su ci gajiyar wannan aikin suna raye, za kuma su ci gajiyar wannan aikin bayan sun mutu. Kamar yadda za mu karanta hadithin Abi Huraira, hadithin da Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Imam Nasa'i suka ruwaito, inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗan adam ya mutu, aikinsa gaba ɗaya yana tsayawa ne. Da zarar ɗan adam ya mutu, to account ɗinsa na lahira ya tsaya. In ka ga wani abu ya shiga cikin account ɗinsa, to ɗaya ne daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata shi wannan hadisin da Abi Huraira. Imma dai malami ne, yana da ilimi, ya ilmantar, ya yaɗa iliminsa. Imma dai wata sadaka mai gudana mutum ya gabatar wa kansa tun yana rayuwa, ko masallaci, ko gina makaranta, ko gina rijiya, ko bohol, ko kai alƙur'anai da tafi masallaci da guraren da ake bukata da sauran irin waɗannan. Na ukunsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kuma ɗa na farko na ƙwarai, ɗan kirki da mutum ya haifa ya tafi ya bari. Waɗannan su ne ayyukan da bawa bayan ya mutu ya koma zuwa ga Allah zai ci gaba da cin gajiyarsu. Da wannan ne annabawa da mutanen kirki suka damu, suka nuna kulakucinsu ƙwarai da fata da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su gobiya. Sabida irin abin da ke cikin kula da zurriya, tarbiyyantar da yara har su kai shekarun girma, abin da ke tattare da wannan na alkhairi mai ɗimbin yawa. Wannan yasa za ka ga annabi guda tare da cewa babu wani matsayi da Allah maɗaukakin sarki ke bawa bawa da ya kai matsayin annabawa. Amma mun sani da yawa Allah ya bamu labarin annabawan da yawa ga su annabawa, wasu ma mursalai a annabawan, amma ba su haihu ba, suka shiga cikin damuwa, suka dinga tashi dare da rana suna ta'addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba su ƴaƴa, Allah maɗaukakin sarki ya ba su zuriya. Wanda wannan yana daga cikin abin da zai baki ƙwarin gwiwa ke yanzu a matsayinki na uwa, da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ki da ƴaƴa wanda baki rabin rabin addu'ar da waɗancan annabawa suka yi ba Allah ta'ala ya ba su ƴaƴa. Wanda wannan kula da tarbiyya na daga cikin abin da zaki ci gajiya ki ci moriyarsa nan gaba, kuma na daga cikin abin da zaki ci gajiyarsa ki ci moriyarsa bayan kin koma zuwa ga Allah. Tarbiyyar da yawa daga cikin mutane, musamman a wannan zamani namu rikitacce, zamani wanda yake da yawan abubuwa masu kauce hankalin yara, zamanin da ya zo da al'amura masu shagaltarwa, zamanin da ya zo da fitintunu iri-iri, wanda ya saba da zamanin baya ko a baya, duk wanda yake a layin tarbiyya ya san tarbiyya tana da wahala. To yanzu kana iya cewa wahalar tarbiyya ta rufanya ta nunku fiye da da, ba don komai ba, sai dan abubuwan da wannan lokaci da muke rayuwa a cikinsa ya zo da su na fitintunu irin na wannan zamani, wanda duk ba sai mun faɗe su ba a labarai, a gidajen kafofin watsa labarai da media, duk muna da muna ta ji abubuwa masu ban al'ajabi wani lokaci, masu tada hankali da hana bacci wani lokaci, masu sa a yi kuka wani lokaci. To a irin wannan lokaci kuma a ce ba ka sa hannunka dumu-dumu da ƙoƙarin haɗa gwiwa da malaman ƴaƴanka wajen ka ga cewa an fitar da waɗannan yara, an cece su daga wannan ƙangi da irin wannan haɗari da muke fama, ko shakka babu baka taimaki kanka ba. Zamanin da kuma ake fama da jahilci kwarai da gaske game da abin da ya shafi koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi tarbiyyar yara, wanda sanin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tarbiyyantar yara na daga cikin abin da zai taimaka ya kuma sauƙaƙa wajen ba da tarbiyya. To kuma muna cikin lokaci da ƙarancin sanin wannan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita cikin al'ummar mu. Kuma lallai tarbiyyar nan na daga cikin muhimman al'amura, na daga cikin wato manya-manyan al'amuran da ya zama wajibi a kan kowane musulmi ya sa ido ya kuma ba da kulawa a kai. Wannan shimfiɗa ta farko kenan. Gaba ta biyu, lallai da sai in tunatar da kaina da iyayenmu mata su sani cewa ‘ya’yan nan da Allah Maɗaukakin Sarki ya azurta mu da su ya bamu ni'ima ce mai girma daga Allah. Allah mun gode. Baiwa ce wadda babu wani abu da muka yi wa Allah ya babu, domin sun ce alhiba, abinda ake kira alhiba kamar yadda zan kawo cikin ayat da Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa cikin suratul Shura. Hiba ita ce a baka kyauta ba tare da wani iwar ba, shi ne hiba. Galibi za a ga kakan yi wa mutum kyauta saboda wani alheri da ya maka, ko wani kirki da ya maka, ka bari kai masa kyauta ko saboda abota. To ita wannan baiwa ta ‘ya’ya da wannan kyauta ta ‘ya’ya ba wani rawa muka yi wa Allah ya bamu ba, ba wani ƙwazo da wani abun a zo a gani muka yi ba mu Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukran wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce mulkin sammai da mulkin ƙasa na Allah ne. Allah Maɗaukakin Sarki yana yin baiwa da kyauta ta ‘ya’ya mata ga wanda ya ga dama, wanda Allah ta'ala ya ba ta ‘ya’ya mata, gode wa Allah, kyauta ce ba wani abu ce wa Allah bai ɗauka ya bata. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, Allah ta'ala yana yin kyauta ga wasu ya musu kyautar ‘ya’ya maza. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, waɗansu kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya gauraya musu ya haɗa musu wasu daga cikin ‘ya’yansu maza, wasu daga cikin ‘ya’yansu mata. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, Allah Maɗaukakin Sarki kuma yakan sanya wanda ya ga dama ya sa baya haihuwa a yi juyin duniya, a yi wankin ciki, a je a sha magunguna, a sha na bature, a sha na gargajiya, a yi addu'a, a sha rubutu. Allah bai ga dama ba. Wasu ma a ce sai sun sauka da kan hanya, su sauka da kan layin, su bi wasu hanyoyi waɗanda za su sake yin nesa da Allah. Amma Allah ta'ala ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima, kamar yadda wani malami ke cewa wannan duk Allah ta'ala ya buga misali da waɗannan rukunin mutane guda huɗu da annabawa, kamar Annabi Lut alayhi salam, ‘ya’yansa gaba ɗaya mata ne, duk ‘ya’yansa mata ne, bai taɓa yin wa ɗana mutum suka ce. Kamar Annabi Ibrahim alayhi salam, ‘ya’yansa gaba ɗaya shi kuma maza ne, bai taɓa haifan ‘ya mace. Kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin wanda Allah ya ba mu misali da cewa yana yin kyautar ‘ya’ya maza da mata, yana gauraya wasu. Wasu daga cikin ‘ya’yan Annabi sallallahu alaihi wasallam maza ne, wasu daga cikin su kuma mata ne. Sannan aka ba mu misali kuma da Annabi Yahya ibn Zakariya alaihi salam, shi kuma haƙiƙin ne, an ce bai taɓa haihuwa. Ku kaga waɗannan duk misalai da waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu don mu gane cewa ‘ya’yan nan lallai ni'ima ce da yawa jaba mu yi wa Allah godiya a kanta, kuma kyauta ce da Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu ita ba tare da mun ba wa Allah wani muƙabilin ta ba. A nan sai Allah Maɗaukakin Sarki ya fara ambaton ‘ya’ya mata don nuna ɗaukaka da darajar su. Ya habu liman ya shawo ina san, malamai suka ce kaga dan a nuna cewa mata fa ba wai abin takaici bane da kai to dan an haifa maka ‘ya’ya mata, ka shiga cikin tasko, ka shiga cikin damuwa, ka dinga ganin duk ‘ya’yanka mata ne. Annabi Lut ‘ya’yansa gaba ɗaya mata ne, wannan bai sa ainihin abin da Allah ta'ala ya ce zai ba shi ya rasa ba. Dan haka dan a nuna ɗaukakar haifar ‘ya’ya mata, sai Allah Maɗaukakin Sarki ya fara ambaton su dan a ba su kulawa, dan a yi musu ihsani. Shi sa wasila bin al-aqba Allah madaukakin sarki ya kare yadda da wannan sahabi yace yana daga cikin albarkar mace ta fara haifar yaya mata wannan wani yum ne yana daga cikin albarka in Allah ya sanya wa rayuwarta albarka in ta sai ta fara zuwa yaya mata kafin ta haifi yaya ainihin wato maza saboda me wasila bin al-asqa yace saboda Allah madaukakin sarki su ya fara ambata ya fara ambatan yaya mata kafin ya ambaci yaya mata wannan na kawo shi ne dan musaki gane cewa akwai annaba wanda kaman annabi zakariya alaihi salam Allah ya bamu labarin sa a cikin suratu ali imran Allah ya kuma bamu labarin sa a wurare daban-daban kamar suratu maryam kamar annabi ibrahim alaihi salam shi ma ya kai shekarun da ya yanke kauna da samun haihuwa Allah madaukakin sarki ya bashi to duk wayannan ana nuna mana cewa ashe ke yanzu da Allah madaukakin sarki ya baki ƴaƴan nan baki sha wahala ba irin wahala da kuma addu'a irin addu'a da wayancan annaba suka yi Allah madaukakin sarki ya baki ya kamata ki rike waɗannan ƴaƴa hannu biyu ki kuma yi wa Allah madaukakin sarki godiya akan wannan ni'ima mai girma da Allah madaukakin sarki ya yi miki gaba ta uku zan dan kawo wasu daga cikin fa'idojin samun da nagari dan ki san cewa samun nagartaccen da akwai gudun mawaki a ciki samun nagartacciyar diya kina ciki dumu-dumu uwa akwai gudun mawaki 100% a cikin zaman yarki nagartacciya ko zaman danki nagari akwai fa'idar danki ko yarki ta zama ta kwarai na farko dai akwai hadisin Abi Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mun karanta shi da zu cewa idza mata ibnu adam idan dan adam ya mutu aikin sa ya tsaya can sai dayan abu daga cikin abubuwan guda uku shine waladin salihin yad'ula mutumin da ya mutu ya yi kokari ya sadaukar da rayuwarsa ya sadaukar da lokacinsa ya sadaukar da jin dadinsa da walwalarsa dan wannan dan ko yar ko ƴaƴansa su tashi a nagartatu wallahi ba karamin hannun jari mutum ya zuba kansa ba domin yana daga cikin aikin da mutum yana cikin kabarinsa alherin zai ci gaba da girbarsa annabi ya ce daga cikin abin da za ka ci gaba da cin gajiyarsa bayan ka koma zuwa ga Allah akwai ɗana da rufe duk lokacin da ya yi sallah ya sa goshinsa a ƙasa sai ya kira mahaifiyarsa ya yi mata addu'a kamar yadda malamai suka ce haƙƙi ne ba ka da kirki ko ni tsala zarratin in za ka yi salloli guda biyar ba ka yi wa babanka addu'a ba ba ka yi wa abbanka addu'a ba to kika gina ƴaƴanki akan wannan sallar asuba yayi miki ko ba shi kadai ba su uku ne su biyar ne su goma kika haifa su takwas ne kowa ya sa goshinsa Allah ya gafarta wa umma kowa ya sa goshinsa sau daya sau hudu sau biyar a rana ko iya wannan kika kike mora kike cin gaje sa miki kamanta hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum akan ɗaukaka darajarsa a aljanna shi wa bai san me yasa aka ɗaukaka darajarsa ba zai ga an kambama shi ana girmama shi yana ƙara samun promotion a cikin gidan aljanna shi kansa in aka yi mai wani promotion din yaga accelerated promotion ya zo masa zai ce a wani ta ina wannan promotion din yake sai a ce da shi binti gifari wani duka na ɗanka ne yana can yana nema mata fara gafar da ɗanka ya nema maka yau ya nema ma gafara duka samu promotion kana aljanna aljanna saboda gafara da ɗanka ya nema ma tana nan tana zama daraja da samu ɗaukaka a cikin aljanna wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad Ibn Majah akwai hadisi wanda ina ganin zan takaita a wannan bangaren akan sa hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Bakar ladan su yana gudana gabawa bayan ya mutu ki kasa kunne ki ji a wannan rukunin kike ina kike sa'a ki fito a rukunin biyu ko uku abubuwa guda bakwai Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya aikata su ladansa zai ci gaba da gudana bayan mutuwarsa yana cikin kabarinsa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man allama ilma wanda duk yake karantar da al'umma ilimi shi sa alherin waɗannan malaman wallahi ba dan kankani bane wallahi ko mu iyayen mu ce mun gode ko kar mu ce mun gode Allah ya ba fi mu gode musu domin wannan ayyukan da zamu karanta a nan babu wani wanda Allah ya dora wa cikin su kuma kowa ina da ayyan Allah ya dora man daurin su amma ina ne kun wanda ya ce haka ina ne kun wanda ya aga zama ina ne kun wanda ya ce barin kama ki sauki ko barin kama miki ki dora wanda duk yake ilmantar da ilimi ladan sa yana nan zai ci gaba da gudana ga duk wanda ya karanta Fatiha yanzu alherin da malaman da suke dauka ba dan ka gani ba duk san da yake Fatiha duk san da ya karanta Arabi da yayin ya samu ladan sai sun sabu ke ma sai kin sabu ba ki kace ki ba turo shi ake ce tilawa Allah ya salil insani illa ma sa'a wallahi duk kin da kanke wallahi komai komai wallahi sai kin sabu kin sabu ladan kuma ke ce tilawa wayannan malaman su kuma su ne zina zaman sa mutum domin ko da yaushe abin da nake faɗa dan adam iyayensa guda biyu ne duk da ya fi gane guda ɗaya ko bangare ɗaya na iyayensa domin su suke kula da shi a ganinsa su suke ciyar da shi su suke tufatar da shi su suke ainihin kula da lafiyarsa a gidansu yake kwana su yake gani a matsayin iyaye amma a hakikanin gaskiyar magana iyayen mutum iri biyu malamai su ma iyaye ne shi yasa nake ganin baitan wato iyayen da suke aibata malamai a gaban kaya dan ni na sani ba dan na fito a layin malaman ba wallahi kullum malamai kokarin su ƴaƴan nan su ga martabar su da kimar su san nauyin da Allah ya dora na guda na ainihin biyayya gare su amma ko kuskure malami ya yi kamata ka kare shi ko ka aibata shi ko ka faɗi wata kalma a gaban dan a gaban dan domin dan adam bangare biyu ne akwai gangar jiki akwai ruhi abinda ke kike iya gina wa danki gangar jiki kike iya gina masa abinda mahaifin sa yake iya gina masa gangar jiki to baban sa na makaranta shi ke gina masa kuma kin san in zaki shekara dubu kina gina gangar jiki ai yanzu baki gina mutum gina mutum shine ka gina gangar jikin sa ka gina ruhin sa bal ma gina ruhin sa yafi muhimmanci fiye da gina jikin sa to amma ke kina kokarin gina jikin ka ta hanyar kula da inda yake kwanciya ki yanke mu farce a kan shi ya aski ai mu wanka ai masa brush a bashi abinci mai kyau ai ba shi dafi a kai shi asibiti a kula da lafiyarsa in an zo a bashi magani da sauransu wannan duk dangi jikin sa ya samu ginuwa dan ya samu nasuwar da zai bauta Allah ba waye ya ga wa zai sanar da shi da zai bauta Allah sai kin kai shi makaranta shi bai bada da haka shi kuma da shi ke kokarin zuciya ta kar ta zama fanko kar ta zama empty a dasa masa Allah a dasa masa manzo a dasa masa girman iyaye a dasa masa haƙƙin makwabtaka a dasa masa gaskiya rukun amana a dasa masa wato ainihin hadarin gulma ƙarya hasada da sauran waɗannan abubuwa malamin shi ke dan haka duk wanda ya ilmantar da ilimi na daga cikin wanda zai ci gaba da cin gajiyar abin da ya ilmantar bayan ya mutu a cikin gabanin na biyu au ajara na haram annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma mutumin da yayi ainihin wato jaruwa ko daga ainihin wato bohol din sa ya fito da kan famfo waje mutane suna ta diba ana ta diba ana alwala a sha ai wanka ai wanke wanke ai amfani ana wahalar ruwa wannan alherin da mutum ya gina wa kansa zai ci gaba da cin gajiyar wannan amfanin bayan ya mutu au hafara bigiran ko kuma ya tona rijiya au garasa nakalan ko ya dasa bishiya ko dabino ko makamancin dabino ƴaƴan suna nan ko siyarwa ake ko kuma a sadaka ake diba ana ci duk yana daga cikin wanda ne ci gaba da cin gajiyar wannan aikin alherin da yayi bayan ya mutu au bana masjidan manzo Allah yace ko ya gina masallaci au warasa mushafan ko kuma ya bar alqur'anai gado aka ci gaba da karantawa au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawti shine mahallu shahid shine na bakwai ko kuma ya mutu ya bar da ko ɗa da take tunawa da shi ta nema manzo Allah wannan yana daga cikin fa'idar samun ɗana ƙwarai ainihin wato in ka samu ɗana ƙwarai to ka samu jari wanda yake mai girma gaba ta gaba yi wa ƴaƴa tarbiyya da mutanen kirki ba mustahabi ba ne ba ganin dama ba ne ba alfarma ba ce wajibi ne a kaina wajibi ne a kanki wajibi ne a kan dukkan wanda Allah ta'ala ya ba shi da ya tarbiyyantar da ɗansa ya zama nagari ya zama mutumin kirki ba alfarma ba ce wajibi ne aiki Allah ta'ala ya dora masa kuma wajibi ne ya kokari ya sauke wannan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ta'ala ya ce ku yi kokarin ba wa kanku kariya da iyalanku daga wuta yarki danki na daga cikin iyalanki ya aka ya za a wayi gari ranar tashin alkiyama ki tsallake wuta ki tafi aljanna ma ga yayi za su huta wallahi sai kin yi bayani wallahi sai kin yi wa Allah bayani ya akai akai wa aragaya san samu a ganki aljanna da yayanki din da kika yi ba babu dan wuta ko guda daya wannan kin cika cikakken mai tarbiya a ce danki babu wanda ya fandare ko guda daya duk kin kankashi yayanki gaba dai babu ragurbi a gaishe ki in cika wannan aiki Allah ta'ala ya ce ki tsara kanki ki kuma tsara yayanki daga shiga wuta suratu tahrim aya ta shiga Allah ta'ala cikin suratu taha aya ta 132 kuma cewa wa muka halaka bis salati was sabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aakhiratu lit taqwa ka umarci iyalanka bis salati da sallah yayanki kana cikin iyalanki danki yana cikin ahalinki Allah ta'ala ce ki umarce su da yin sallah ki kuma yi jangido akan haka domin duk wanda yake kiyaye sallah to insha Allah wayannan fitintinan da dama din da take domin kula da sallah har mutum ka zaman masa jiki ba sai an ce ba a irin matasa da irin yaran mu na yanzu wallahi duk wanda ta yi wannan jan aiki dan ta ya saba da sallah da lokaci yayi ba sai an ce je ba sai aiki muhimmi daga cikin wajiban ka dan Allah ta'ala umarni yace wa mu a haraka da salatu wa sabira alaiha akwai hadisin Ibn Umar wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi a Imam Al-Bukhari kai da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati dukkaninku makiyaya ne kuma dukkaninku Allah zai tambaye ku game da ciwon da aka bawo wallahi in kika yi wasa da wannan ciwon wallahi za ki sha mamaki da kika je wa Allah ranar tashin kiyama shi sa duk wanda ta san wannan kalubalen ba ta shirya masa ba to ko da yake ai an riga maka ba ku ya kamata a gaya wannan magana ba shi da kiyar riga kin haihuwa ya kiyar an riga maka kawai shikenan tunda Allah ya kaddara kawai shikenan ki iya bakin kokarin ki kake shiga cikin wa man kaddara Allah wa halaka lalle tun da kin biyo wannan layin Allah ta'ala ya ce kullukum ra'i an faro daga shugaba mai kiwo ne mai gida mai kiwo ne akan ki da ƴaƴanki sannan ke ma mai kiwo ki akan ƴaƴanki da dukkan wanda yake cikin gidan idan mai gidan baya nan kuma dukkaninku Allah ta'ala ya ce a gaya mana cewa duk zai tambaye mu akan wannan ciwo ne ba mu mun kula da wannan ciwo kuma mun kula da shi daga cikin kula da wannan ciwo ba shi ne ba duk wanda zai ce zai tsaya kafa dole barka taya shi ka girmama shi ka mutunta shi ka martaba shi kuma ka ba ka da wani tukunci da zaka iya ba wanda zai tsaya kafa wannan aiki domin ba shi za a tambaya ba shi ma nasa iyalan za a tambaya kai za a tambaya hadisi daga gaba da nake so kawo حديث أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والإمام أبو داود والإمام أحمد سكرويته مروا أبناءكم بالصلاة هو مرسيائكم من صلاة وهم أبناء سبع سنتين سنة إيش كرا بقية إلا شو الله شاك نفو سنتين بيان لسن يزي فارا نيدك إلا تشي سامن تشي زوا أي هو أزوا كم شكرا بقية شكرا بقية زوا سامن هو بلن سبع نمبر illa ya ka kawai sai kuma wata gabar ko kuma wata munasaba ta domin duk ƴaƴan da za a so ake so ku ta kokarin kula da su da kuma munasabar tattaunawa din nan suna kafa da wannan shekara Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan har kun kai shekara ba 10 sallah ba ta fice su ba har yanzu sallah sai an yi jinkido sai an yi da kyar in ma aka kawo da kai yaro zai iya murtsi yake yin sallah yarki za ta fi murtsi ji ta kai shekara 10 a to lokaci yayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kace shekara 7 haka ce a fara cewa to a tashi yin sallah kina tashi ki tashi yau a je yin sallah ko ba turin je kaka mutu ba a ki yi alwala a gaban su su gani a kuje ku yi sallah tare in na mutu ne baban sai ja shi ta kuma sallah ki kuma ki sa ƴaƴanki ƴan matan a gaban ki ku yi sallah a nan ma zaki ta cin gyara zaki ga wani bai iya tsayuwa ba wani bai iya rubutu ba wani bai iya kaza ba wani bai iya kaza ba wani wasa zai yi wani kuma zai allan dungura yana sallah duk zaki tsaya ke kuma kina kula da wannan gaba ta gaba a guguje saboda yanayin lokaci akwai wasu matakai na ilimi wajen ba da tarbiyya ga yara. Matakin farko daga cikin matakan ba da tarbiyya shine ke ki ba da gyara kanki. Hakimin shege layi wadai mai yin kankara tuwo bai kyauta fara. Allah ya sa an gane Hausa. Ba gane ba ko? Mai yin kankara tuwo bai kyauta mara. An san mara tuwo ai ko? Yanzu wanda sai an gama tuwo an kwashe babu yazo ya kankare kanzan kasa. Zai iya bada malmala tuwo? Sai ganta ba. Shine aka ce fakiru shay ilahi wadiyo wanda bai da abu ba zai iya bada shi. Wai ke a karan kanki a matsayin ki na uwa mai bada tarbiya, to ke ki fara zama mai tarbiya, ki gyara kanki. Domin gyaruwar uba ko gyaruwar uwa na daga cikin hanyoyi na fili karara da ke taimakawa wajen tarbiyyar yara. Domin yaro ya zamto abinda yake gani sabanin abinda ake gaya masa, to tuka da warwara kenan. An ce da rago a shafura a tafi gona, yace dai ayi daya an raba masa hankali. Saboda haka gashi kina ce masa abu kaza ba kyau kuma shi kike. Babansa ya ce ƙarya ba kyau, amma yana ganin babansa yana yin ƙarya. An ce kai saba alƙawari, kuma ya ga ana saba alƙawari, ai masa alƙawari ko ai wani sa alƙawari ba a cika ba. To suka ce gyaruwar ki zama nagartacciyar uwa na daga cikin abin da ke taimakawa wajen samun tarbiyyar yara. Domin an ce su yaran nan suna koyi ne da ke. Kamar yadda suka ce ko da yaushe ɗa namiji yana koyi ne da babansa, ita kuma ƴa mace tana koyi ne da uwarta. Shi yasa wasu malaman suka ce duk wanda ya tashi neman aure, in shi namiji ne yana neman auren mace, to lalle-lalle ya binciki halin uwar ƴar da yake neman aurenta. Wallahi zai yi wahala in ba kwabi an ta ba. Zai yi matukar wahala ka ga ba halin uwarta ne da ita ba. Ana iya samun ya kuri da hayya min almayyit, wannan kuma ka ga shaz la yuqat. In uwar aka ce ai mutum ne kirkice mai san jama'a mai san alheri mai kaza, wallahi wal faul da gaggawa fardun farilla ne ka aurenta. In kuka yar uwar ba ta da nagarta, ana iya samu wani lokaci ka ga ba ta da nagarta amma yar da nagarta, amma ba shi aka fi samu. To in ka kuskura ka auri yadda wanda ba nagartacciya ba ce, to za ka yi annadama alama fata. Haka idan ainihin wato shi kuma namiji ya zo neman ƴa wajen aka ce ku binciki halin babansa, wallahi in babansa mai rike gida ne ku ba shi. In babansa mai mutunta mata ne da matan gidan suna da martaba da mutunci, yana kula da gidansa, yana ɗaukar ɗawainiyar gidansa, a ya gaji babansa ko kuma shi. Amma aka ce gidan ai kowa ta kansa yake, kowa ce ta take dinga suka yi wajen shi, kowa ce ta take rike da kanta, kowa ce ta take kaza. To in kika ba shi ƴarki, to za a maimaita haka. Allah ta'ala ce wa alladhina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin. Haka duk wanda suka yi imani suka zama mutanen kirki kuma aka yi sa'a zurriyarsu su ma suka biyo su da imani, Allah ta'ala ce za mu rizkar da zurriyar tasu da su. Halin ki shine halin kaɗan da zaka rayuwa idan nagartaccen hali ne da ke. Ana kyautata miki zaton ƴaƴanki, sai dai kuma wata jarabawan Allah ya so ya girmama ladanki, Allah ya so ya ɗaukaka matsayinki, sai a jarabce ki da ɗaya ko mace ko namiji wani ya ɗan sauka da kan layi don ki shiga cikin wannan damuwar. Don Allah yana so ya kankare miki wasu zunubai da sallahki da azuminki da zakkanki ba za su kankare miki ba, sai ɓacin ran da kika samu saboda ɗa ko ƴarki da ta jawo miki magana ko kuma ba ta ji kina ta fama da ita. Amma in ba a babu wannan jaraba ba, yanzu annabi Nuhu alaihi salam ɗansa bai fantare ba, ya fantare. Annabi Nuhu bai bashi dariya ba, ya bayar ka tuhumi annabi Nuhu da sakaci, babu sakaci, wannan kuma babu jarabawa ne. Kaga ka yi duk abin da ya kamata kuma ɗanka ya zama ba yanda kake so ba, wannan kuma jarabawa ce daga Allah Maɗaukakin Sarki, kuma Allah zai baka sakamako akan haka. Daga cikin hanyoyi na biyu da ke taimakawa wajen samun ingantacciyar tarbiyya akwai zaɓar uwa ta gari. In aka ce zaɓar uwa ta gari sai da ku mata ne, sai kuma a lokaci guda sai ke kuma ki juya da zaɓar uba na gari. Wato zaɓar mata ta gari ko uba na gari. domin duk wanda yake son ƴaƴan itace yake son ya samu ƴaƴan itace masu yabanya masu kyau nunannu to sai ya duba wace irin ƙasa ce zai shuka lalle in ya samu fertility ƙasar da take da fertility ko shakka babu in yayi shuka to zai ga yabanya amma yanzu a guri tsandauri guri mai tauri gurin da ba ni'ima ba laushi a gurin yace nan zai share ya noma to duk abin da ya biyo baya fala ya ruman da inda da su da ka duk wanda yake san ƴaƴan su zama nagartattu karkade wa san zuciyarka kin kana kafin kai aure ka san wa zaka saura a matsayin ki na mace a matsayin ka na namiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin tunkahul mar'atu li 40 bana bukata sai na kawo shi duka hadisin bukhari muslim abu daud imam an-nasa'i da imam ahmad sannan akwai hadisin idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju haka annabi duk ya ba da shawara in muka ajiye shawara annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sai rariya ya tun za ta zubar da ruwa annabi ya ba maza shawara ga irin mace da ya kamata ta aura ya ba mata shawara ya ce ga irin namijin da ya kamata ta aura in ba a samu wannan ba kar ka fi kuka da kowa kuka da kanka Allah madaukakin sarki ya ce fasalihatu qalitatun hafizatun lilghayb bima hafizallah suratul nisa ayat 34 nagartattun mata su ne masu san tsarbiyayya ga mazajin ki sai ayyan ki suka taso suka ga kina girmama baban su kina mutunta shi kina musu biyayya yanzu ke kya auren da yake da zai wa mijin ta bazara ba ce ba ta ka ta taso ta gani ba ta ga ana yi ta taso ta ga girmama baban ta ake mutunta shi ake jin magana su ake ba a mai mar magana ba a sa in sa ba a yi mu shawutin a gaban sa in ma wani ɗan saɓani ya ba ta taɓa ganin an yi saɓani ba dan ba a yi ba can suke ɓuya su kayan su shirya amma gidan ku ya zama sanbisa gidan ku ya zama an yi wato wato kullun ƴaƴa cikin da hayaniyar ku ce take sada su daga bacci ai ka san irin da samun tarbiyya a wannan gidan ka san kuma sai inna masha Allah Abu Aswad ad-Du'ali Abu Aswad ad-Du'ali wata rana yake gorantawa ƴaƴansa yace wallahi nayi muku ihsani kuna yara nayi muku ihsani bayan kun girma ma nayi muku ihsani yace kai wallahi kin kan ayyabe ku ne muku ihsani ni na gaba biyan ku kin kan ayyabe ku ma nayi muku na girma ba ku nayi muku ihsani kuna ƙanana kun girma kai bayan ma kafin kin kan ayyabe ku ma nayi muku ihsani sai yayan suka ce ah to yaya kai mana ihsani kin kan mu zo duniya ihsanin ka ne bayan mun zo duniya wannan sanan ne amma kafin mu zo ne ihsani kai mana yace wallahi ihsanin da nayi muku da na zako muku uwa shagar wanda ba za a dinga zagin ku ana aibata ku da ita ba inda na ga dawa sai auro yar rawar TikTok ko mutum ya ga dawa sai aure wasan sai wanda ƴaƴan su za su dinga aibata su da ita Abu Aswad ad-Du'ali yace babu wanda yake sai ya aibata ku ya zage ku sami da mahaifiyar ku ba ta da ciki ko ba ta da maza ta za ta zaba muku wata gari ko na gama da to ke ma take zaba musu ku ba na gari yanda ba wanda zai goranta musu game da ainihin wato ne daga cikin hanyoyi ina fadar hanyoyin da suke taimakawa samun tarbiyya ina zan yi tambayoyi akan waɗannan hanyoyin don su ne muhimmai na farko na ce ne hanya ta farko ita ce wace to ko raba lemon nan ya sa kuma hankali ya tafi wajen lemo ka san ko lacca kake yi irin ta auren da aka fara raba ce ka wai to lacca ta gaba hanya ta uku a guguje ambatan Allah madaukakin sarki lokacin saduwar aure wannan na daga cikin muhimmin ko muhimmiyar hanyar da take taimakawa wajen samun tarbiyyar yara hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce dayan ku duk lokacin da yazo yin mu'amalar aure da iyalinsa zai ce Allahumma jannibna shaytan wajannibu shaytana ma razaqatana to idan Allah ya kaddara samun ciki a wannan saduwar lam yadurruhu shaytan abadan shaytan ba zai cutar da shi ba har abada to ko ka san daga cikin abin da muke fama da shi sune wayanda shaytan ya muntsina wanda ya dangware su wayanda ya dan duk yawanci za ka ga shi sa ifritantin yara da suke yanzu sai ka rasa aina ta koyi shi wannan rashin ambaton Allah na daga cikin abin da ke sa shedan an zo saduwar auren shi ma yayi musharaka a ciki to kaga rabi mutum rabi ibrijin min aljin da haka aka haifa zabi da kace ga mutum ne ko aljini ne a wannan lokaci to shi sa wannan addu'ar tana daga cikin abin da ke taimakawa wajen samun ingantacciyar tarbiya shedan wanda Allah ba zai sallada shedan akan danki ba ko yarki shedan ba zai kayar da yarki ba ko danki kayarwa irin wanda babu tashi shedan ba zai cutar da danki ba ko yarki a gangan jikinsa shedan ainihin wato ba zai iya cutar da danki ba ko yarki a addini shedan Allah ba zai taimake shi ba ya raba yarki ko danki da addini wannan dai yana daga cikin fassarorin da malamai suka yi wa shedan ba zai cutar da da ba da aka yi addu'a da zikiri lokacin saduwar auren da aka samu cikin sa ainihin wato wannan kenan abu na hudu suka ce kuma ita uwa bayan an samu juna biyu a lokacin da take da juna biyu kuma sai ta kiyaye wasu abubuwa wanda wannan shi ma yana da tasiri wajen lalata tarbiyyar yaro kar ta zama yar kwaya kar ta zama yar danalin yar fakalin yar totalin yar kudin lillin din da domin idan ta zama tana da ciki mankar take yi da kayan maye ko ko shakka babu zai yi mummunan tasiri ga yayin da mata haifa da haka harkar shaye-shayen nan da suka zama ruwan dare har ma sun afka cikin gidajen aure ana ta fama da shi to zaki annadamu alama fata a lokacin da kike bukatar natsuwa lokacin da kike bukatar mataimaka matallafa karfi ya kare shekaru sun baibaye ki kuma ya ji sun zama yan dalale waye zai tuna da kai waye zai kawo maka dauki waye zai tuna da wani hakkinka a cikin su zubi daga na daga cikin abin da ke gurgunta tarbiya shine uwa ta zama to mai hadiya hadiyan kwayoyi ba wanda ba likita bane yace ta hadiya ko kuma ta zama to mai ta'ammuli da shan taba sigari ko kuma ta zama to mai ta'ammuli da ainihin wato shan kayan maye wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wa tarbiya kaucewa wadannan a gurguje abu na ainihin wato biyar shine addu'a na daga cikin abin da ke taimakawa wajen samun ingantacciyar tarbiya ga yara addu'a duk yanda iyaye suka kai matuka suka bada kokari sosai wajen su ga sun tarbiyyantar da ƴaƴansu sun kai su makarantun da akwai tarbiyya akwai kulawa to idan ba Allah ne ya taimake su ba Allah ne ya yi musu muwafaka ba wallahi wannan tarbiyyar din da suka yi ba za ta amfanar ba da haka wajibi ne ki dake da addu'a kar ki dauka iya kokarin ki kadai iya jin gidan ki da zazzare gidan ki kadai wannan zai iya bayuwa zuwa ga ƴaƴan ki su zama masu tarbiyya lalle wannan babu laifi ki zare ido lokacin da ya kamata ki zare ki tsawata lokacin da ya kamata ki tsawata ki ma dan yi bulala lokacin da ya kamata ki bulala wannan duk babu laifi amma fa kar ki manta da neman taimakon Allah ya shigo cikin al'amarin tarbiyyar nan take kar ki dauka iya discipline ɗin ki ko ai ni discipline ce wallahi discipline nake wallahi in Allah ya janye tallafin sa da gudunmuwan sa zaki gama sai su kangare ma daga discipline ɗin kuma sun ya sun san karshe dai duka zaki mu karshe kaza ne shikenan sai ga yaro ya bushe a haka haka sai kana neman taimakon Allah ta hanyar yin addu'a da haka wajibi ne a gare ki ya ce uwa ki dage da yin addu'a ki ci gaba da kaskantar da kai da kwantar da kai gaban Allah subhanahu wataala na Allah ya shirye zuriyarki lalle addu'a na daga cikin abubuwa waɗanda suke mafiya fitowa fili da ke taimakawa wajen samun tarbiyyar yara Allah madaukakin sarki ya bada labari game da ibadur rahman bayin ubangiji mai rahama daga cikin addu'o'insu sune masu cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama addu'ar da bayin Allah suke ba haihuwar ba a'a a samu a yi baiwar a ba da haihuwar wanda ƴaƴan da za su zama farin ciki su zama sanyin ido su zama to kwanciyar hankali gare ka su zama masu amfani ga kansu masu amfani gare ka masu amfani ga al'umma wayannan su ne ƴaƴa to sai kana yin addu'a in ba haka ba sai ka ga abun ya wuce duk yanda kake tsammani musamman a irin wannan era din da muke rayuwa a ciki kowa dai ya gani ya ji gidan shi dan ba kyaure gashi nan ya shiga ko ina in kana jin abubuwa yaro ma wani lokaci sai ka rasa yayi waye koya masa wato wahayin da shedan yake wa yara ma yanzu wallahi tallahi shi kansa sai ya buga kwakwalwarka idan yaro yayi wani abu sai ka rasa ina yake so saboda haka wannan da buƙatar ka tashi inda buƙatar ma kana da raguwar zuciya ko kuma kana da imani sosai a ce ka dinga zubda hawaye wajen Allah ya gaje ka Allah ya tallafe ka Allah ya shiga cikin al'amarin tarbiyyar yayanka idan har annabawa suna roƙon Allah ya tsare su ya tsare musu zuriya annabawa annabi Ibrahim alaihi salam yace wajnubni wa maniya an na'bud al asnam annabi Ibrahim kar ku manta yana daga cikin annabawa manzo kuma yana cikin ulul azmi minar rusul kai baba wannan ba yana daga cikin masu kujeru guda biyu da babu masu irin wannan kujerun a wajen Allah daga shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiran sa Khalil amma yana yin addu'a wajnubni Allah ka tsiratar da ni ka kubutar da ni wa baniya ka kubutar da ƴaƴana ya Allah kar mu bauta wa gumaka kar mu yi shirka kar mu hada ka da wani ya Allah annabi Ibrahim yana jin tsoron yanzu shi ke jiyo kan tsoro ƴaƴa in ke kin haye kina ganin ba za ki tabara ba za ki shirme ba da yurce ki wa miki ba sai yanzu da girman ki da wayanki ba za ki ba to ƴaƴan kuma fa ga zuciya ga abokai fiyaguro ga kuma lokaci da ake ciki wani abun yaro a titi kawai ya zo wuce daga nan gida zai tafi makaranta nan zai koyi wani karatu wani karatun ba ki cika koya ba ba makaranta koya ba ba abokin sa ne koya ba ko kawai ta koya shi sai yana daga cikin bibiya shine har makarantar yana da kyau ki san da wadawaye kawayen ƴaƴanki da wadawaye abokansa kuma yana daga cikin abin da malamai suna so duk lokacin na sha jin malamai yana wannan bayani cewa in kika ga wata baƙuwar dabi'a da danki ba ki san shi da ita ba zo ki complain a makaranta Allah ki ceci danki da wanda ya koya masa wannan ni fa na ga yaro na bai saba zagi ba amma yanzu kwanan nan in ya dawo zan je na wani irin zagi kuma ke kin san nan kawai yake zuwa to ko shakka babu akwai inda ya koya kin ce baki makaranta kar abin ya yi na so sai a dagila a zakulo yaron da yake a dora a bashi magani shi ma ya warke dan kai ya fesa musu kwadayi dan ki ce ga yana da kyau kin san bashi da kaza bashi da kaza bashi da kaza to duk wannan yana daga cikin abubuwan da dole sai ka kula da wannan muna tuna lokacin da muna yara muna abin nan wallahi in ka zo duk abokan mu sanallu da ka zo daga da an ce an zo neman ka aka ga ba a san wanda ya zo neman ka tunan ba kana dawowa wallahi sai ka amsa kwayari sai ka yi bayanin wani yaro ya zo nan a ina ka san shi dan ajin ku ne ni kai na mahaifinmu ya sha ciya ba na san wannan janye-janyen haka yake ci ba na san janye-janyen zubi da haka za a ga tun da muka taso za a ga daga firamare zuwa sakandare abokanka sanannu ne a gidan ku an san su kai kanka muka san adadin abokan yayanka ba baki san adadin kawayen yayanki ba kuma kina zaune a gida lokaci irin na baya ga al'amura ba su lalace ba tarbiyyar ba ta ƙara ƙamari ba iyaye suna zuba ido a kan yaya sai yanzu da al'amuran suna da yana da matukar wahala ne yanzu ne kawai za ki kwanta ki barci ki ɗauka ai wallahi ko da dare bai kamace barci ki kwanta ha ta maɗa layin fajir bai kamace ki in kin ɗanyi baccin kawai kika ɗan motsa ko fitsari ko kama ruwa kika je ban ɗaki ki ɗan leka ɗakunan ki gani duk yaya suke wani duk yana cikin tausayin da kuma wannan yaro baya manta shi zai sa wannan hanana tausayin shi ma in ka tsufa ya zo ya maka wannan ya fito daga cikin net mai da shi wannan amma ke kawai kanki kika san jin daɗin ki kawai kin miƙe kin wani ma yana jin yana kuka a ɓangaren yaran kin jiyo shi ba ki tashi ba wallahi lokacin da zaki kuka dan sun ce yaro baya mantuwa ko wani malami da ya taɓa wani dakta da ya taɓa wata lantarki ya ce wallahi in baki bashi lokaci ba yanzu wallahi sai yara wallahi duk yaran da kika hana shi lokaci yanzu sai yara ba ramawar shi ne lokacin da ke kuma kike buƙatar sa ba mai iyawa da ke kin riga kin zama akwala masifar ki da irin tsufan ki da wa ba wanda zai iya sai yayin da kika haifa to su ma ba ki kula da su ba za su rama saboda haka wajibi ne in duk aka baka wannan amanar wallahi sai ka tashi annabi Ibrahim ya ce wajen nubuni wa bani anna abdul asnam haka mahaifiyar na Maryam ka duba tarbiyya irin ta na Maryam amma cewa tai wa inni u'izu hadika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wa'ancan manyan bayan Allah kenan sai mu fararen hulina ba addu'a ba kaza da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin bukhari da muslim al-hasan da husain haka yake zaunawa yake tsayawa akan su yayin musu addu'a u'izu kuma bi kalimatin llahi damma min kulli shaytanin wa hamma wa bi kulli ainin lamma al-hasan da husain amma ana annabi sallallahu alaihi wasallam musu addu'a kashe dan ya kawo musu hali kashe dan ya kawo musu farmaki kada kan mun baka ya kama su sai yanzu da masu ɗan baka sun yawa baki addu'a baki nema wa ƴaƴan ki tsari ƴaƴa nawa ne wanda sun lalace saboda baki baki da kake kallon sa ayin kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa mutane sun na cikin makabarta a kwance kan mun baka ne ya kashe su in kambun baka ya kama raƙumi annabi ya ce wallahi sai an yanka shi sai dai a yanka shi ko a raka shi akwai yaran da za ka sun taso da kyau amma daga baya sai su samu wata nakasa ayin akwai yaran da za ka ganci mutumin kirki kowa yana ya banza amma rana tsaka ya ciro ayin ne haka yin addu'a haka yin addu'a abin takaici ma musamman ga iyaye mata da kuma wasu ma cikin iyaye maza din a madadin yi wa ‘ya’ya addu’a ta shirya addu’a ta kimtsuwa addu’a ta alheri sai kuma bakar addu’a musamman idan an fusa ta ka ko an ba daidai ba ɗan banza ɗan kaza kaza in ma an ɗan samu saɓani da uban shi za a dinga kira ana ɗan uban sai an yi kafci ne ma har da kafci ne wani lokaci kaga da shi ake kuma da kai ake kiliya hannun dama mutum nawa ne wanda yake yin addu’a ga ‘ya’yansa nawa nawa ne a cikinku ko a cikinmu gaba daya muke tashi cikin dare mu kaskantar da kai ga Allah mu yi wa Allah magiya ya tsare ƴaƴanmu musamman a wannan lokacin da muke rayuwa a ciki wajibi ne kintata da kokarin wato cirda da lokuta da suka dace na yin addu'a saboda hadisin Abi Umama aka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a aka fi ji wani lokaci ne aka fi amsa addu'a aka fi ji ya ce jawfin lailin akhir cikin dare yaro ba ta hankalin dare ka ce na man talabal ula sahiran layali ya busul bahar man talabal la'ali duk wanda yake so ya ɗaukaka wallahi sai ya rage bacci da dare da haka da kuma sallolin farilla kan ai sallama din gurin amsa addu'a kin yi tahiyya ta ƙarshe kin yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kin nemi tsare daga abubuwan nan guda hudu kin sa addu'a gurin amsa addu'a ne yar uwa ƴaƴan nan naki ki dage ki nace ba zai yi yawa ba yi musu addu'a ki dage da yi musu addu'a abu na takwas karantar da yara da ilmantar da su kalmar tauhid tun suna irin ƴan ƙananan nan kake ce yau me suke ji a kowace da aka bamu labari baturiya ce aka ce tana cikin jirgi ɗanta ɗan jaririya ko ɗanta ɗan jaririya yana cikin ɗan wannan kwandon da ake turawa amma kawai sai aga tana ta karanta wani littafi kuma tana ta yi da ƙarfi sai ake tambaya to ke ba ke kike karatu ba tace a shi kike karantawa ajiba mu yanzu sai a ce ai yaro wai tarbiyyar sai a ce wai ga yaro yana cikin shirme sai a ce wai yaro ne ya girma zai je sun ce idan ka bari sai da ɗanka ya fito ciki za ka fara bashi tarbiyya ba malaman tarbiyya sun ce ka makara in so kike zama da cikin Qur'ani kin yana cikin ciki gidanki magana kada kada babu ki sa Aliyu Jabir yau gobe ki sa Maduro ji muke sa Abdulrahman bin Awan ji muke sa Manshawi haka za ki sai yaro ya tun yana cikin ke jin wayannan kalmomin in ya fito ya tafira ki da shi amma yaro ana zaune ko sai ga sai ka dauka wani abu ne wai bayan sai yana mai ciwo ya fara rawa dan ma Allah ya cire wannan da za can yara yake shi kana ana ya ba gudu yanzu dai ke to kuma sannan ku zo ku hada malamai da yake kuma shi ce lalle lalle ta hafiz sai ke hada Qur'ani bayan a gidansu ba shi ake yi ba Ummu Sulaim a saurara Ummu Sulaim mahaifiyar Anas bin Malik an ce Anas din kafinta yayi shi wacan kaziya ta wancan matar baturiya ce fa bari in ƙara sa ta baturiya ce amma tana ta karatu da kabiya ta ce mai tace wannan ce ke karanta aka ce yana tace yana ji yana cikin kwando tana tura shi amma ta tace yana ji shi tace karanta to ke ce zaki tsammanin kina karatun Qur'ani ko kina akar a gaban yaro ki ga yaro ne kina ba da kina faɗar kalmomin da ba su dace ba kina ganin ai yaro ne ko yarinya ce ba ta bace hankali ba
mahaifiyar Anas bin Malik kin kan ayaye shi aka ce sai ta dinga cewa qul la ilaha illallah qul ashhadu anna muhammadar rasulullah kin Anas ba yana yaro ba kamar yadda az-zahabi ya kawo wannan a cikin sirru alamin nubala mujalladi na 235 kuma suka ce ya kamata ki dinga yawan maimaita wannan kalmar ta tauhidi a gaban yaro musamman uwa kina dan wasa da shi kina matawai irin wanda ake wa yara din nan kina tawai kina la ilaha illallah muhammadur rasulullah kar ki dau wannan kalmomin kake dauka baya ji ko ba za su yi maka tasiri ba sannan aka cin ya dan ƙara wayo ya taso kin ga ya saba da ita da abu ya taso wani ma da abu kawai sai ce la ilaha illallah shi da wannan kalmar ya tashi abun mamaki ne abun sha'awa ya bashi la ilaha illallah shi kadai yana yau muhammadur rasulullah sai ka ji yaro yana ta yi saboda shi da wannan ya buɗe ido shi ya ji ana yawan karanta masa suka ce idan kuma yaro ya saba da wannan to in ya fara wayo ki dan dinga masa sharhi na wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ki dan dinga masa ki masa sharhinta a takaice yanda zai iya fahimta afwan a takaice yanda zai iya fahimta zaki dinga masa dan sharhi ai ma'anar la ilaha babu abun bautawa daga cikin yanzu ba akwai littafi kuma malam suna karantar da yara takkar shari'a da Hausa ne ma kalmar shahada zaka ji an fassara ta da ajami da Hausa a sanar da yaro cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma bai da abokin tarayya a sanar da yaro cewa mahaliccinsa shine Allah a sanar da yaro cewa Allah yana sama a sanar da shi cewa ya daidaita al'arshi a sanar da shi cewa Allah yana ganin mu sarki sai yaro ne ba shi da hankali a sanar da shi a sanar da shi Allah yana sanar da halayenmu a sanar da shi cewa Allah yana ji kuma yana gani a koya wa yaro tawakkali da Allah a koya wa yaro dogara da Allah a sanar da yaro cewa Allah shine mai bada lafiya shine mai warkarwa kuma a sanar da yaro cewa wajibi ne mu kaunaci Allah kuma wajibi ne mu bautawa Allah haka kuma a karantar da yaro san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa manzon Allah da'a a dinga gaya musu wasu daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta kuma a gaya musu cewa ai wannan annabin da ake bashi labari yana san yara a gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana san yara yana wasa da yara wannan yana daga cikin abin da zaka sa wa yaro san annabi sallallahu alaihi wasallam nuna ai wannan wanda kake baka labari yana san yara kuma yana wasa da su yana wasa da yara da makamancin haka daidai abin da ya daidai da kwakwalwarsu ka dinga kallon yanayin kwakwalwarsu kanka ce ai yara ne ai dama zaka dinga koyar da su wa'annan daidai iya kwakwalwarsu labarinsu sannan ainihin wato ka dinga yawan maimaita musu da waye ubangijinka yaro kawai ya sani da ka ce man rabbuka ko da hausa waye ubangijinka ya ce Allah waye annabin ka ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene addinin ka ya ce musulunci tun yana yaro ya san wayannan basic abubuwa ba sai ya girma ba a kawo shi makaranta gundun yame da shi yana ta koya ma usulin salata tun yana dan karami ya san usulin salata man rabbuka man nabiyuka ma diluka a dinga koyar da shi san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kaunar mutanen kirki a sa shi ya haddace suratul fatiha wannan fatin kafin shi kashi makaranta ya iya fatiha ya iya kula ubi da rabbil falak wa bi rabbil nas kula ubi da rabbil falak kul huwa allah ahad ya iya su tun yana ainihin wato hannun mahaifiyarsa abu na tara a gurguje a saba wa yara da wasu daga cikin ladubba da kyawawan ɗabi'u koya yara wannan misali an ce bayan an yaye yaro to daga wannan lokacin fa da aka yaye yaro yake fara bambance marhalar da yake ciki saboda fitira ɗinsa ta fara gogewa kar a ce yaro kuma a daidai wannan lokacin za ka yana son koyi lokacin da aka yi yaro yana son koyi ko haka kike dan yawan zaro da harshe a matsayin wasa za ki ga yanayi in kina yawan rufe ido kina budewa za ki ga yanayi duk abin da kike a lokacin yana son koyi ne a lokacin ko to kin ga daidai lokacin da zaki fara dasa masa ki fara koyar da shi abubuwa masu kyau karki wulakantar da wannan marhala din ki dinga ganin yaro ne karki ji yaro ne ba shi da hankali ki koyar da shi na dubbancin abinci ya ake cin abinci da hannun dama ake cin abinci a koyar da shi na dubban kwanciya bacci a ce da dama ake kwantawa ba a yin rufe ciki ga addu'o'i a saban masa da yin su a koya masa sallama ba a kan ya shigo daki sai yayi sallama kuma sai an ce shigo da yawa yara za ka ba ka sallama a guje zai faɗo cikin daki ya yaye ya labulan kawai zo ya faɗo wani lokaci ya faɗa kan wani abu da zai ji ciwo ko ya faɗo kanka kai kima saboda rashin nutsuwa kuma waye koya masa waye da laifin waye laifin ka ne ya kamata ya san cewa ba a shigo a daki ko ba a shigo a gida sai an yi sallama a koyar da yaro karbar abu da hannun dama duk da cewa iyaye na ga suna kokarin wannan in aka ba shi ya sa hannu hagu sai a haka shi sai ya mi a ce na dama sai ya yi ta in shi ma ya zo ya bada abu da hannun hagu sai a ci karfa sai ya mi ko da na dama sai a karfa wannan yana daga cikin ladubba masu kyau a koyar da shi gode wa Allah in ya yi atishawa da ya yi atishawa koyar da shi cewa ake alhamdulillah a koyar da shi gaida mai atishawa haka kuma a koyar da yaro ɗabi'u masu kyau irin gaskiya irin amana kuma wayannan kar ya dinga ganin su yawanci ba koyarwar ba ya zama tun koyarwa a aikace yawanci ya fi ganin ta a aikace ya fi ganin ta ke ma za ta shigo ɗakin su ne a ciki yan yaran za su fi yin sallama sun saba da wale kuma salam sun suna yin kanana ba dai ke shiga yanzu su ga kawai sai su masu ɗaki to abin da kika ce su ci gaba da yi hadisin Amr Umar bin Abi Salama radiyallahu anhu yace kin gina dan yaro ina karkashin kulawar Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana cin abinci sai Annabi ya ga sallallahu alaihi wasallam hannuna yana yawo a cikin akushi a cikin kwano in ci gaba na sai in ci gaban wannan sai in ciyo gaban can Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ai yaro bane kin yana wannan matakin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gulab sallillah yana kaji ba ya gulab kai kaji ai yaro sallillah za ka ci abinci ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah to kin zuba musu sun tafi zaure ko kin ce ku ci abinci ku da ne ya suka ci abinci da hannun hagu suka ci sun yi bismillah ba ki sani ba sun yi hadama wani ya ci gaban wani ba ka manci bane kin ga hanyar zuba ki zama mai tarbiya kamar yadda na sha fata akwai iyaye wallahi da za ka ga su kansu ga cancanci tarbiya kamata su ma ce tarbiya ake musu sun zama iyaye ne accidental inda za ka dinga yi wa ɗanka irin wannan turin je duka muke ta gaba ba mai tarbiya ba ne a gaban ka za ka ci dan ka dinga gyara musu kuna ci tare in wani zai ci gaban wani ka ce kai ba kyau ba ci kyau cin gaban wani ban ji kayi bismillah ba a bismillah to wannan yana daga ciki a Umar bin Abi Salama ya ce yana yaro Annabi ya koya masa wannan dalilin ya ce har yi girma bai manta dan ka san cewa yaro yana kiyaye abin da aka koya masa tun yana karami har yi girma annabi yace ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminik ka ci da hannunka na dama wa kul min ma yalika ka ci gabanka abubuwa guda uku na dubba lokaci dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Umar bin Abi Salama ambatan sunan Allah lokacin cin abinci ci da hannun dama kar kuma mutun ya koyi hadama cin gaban wani ya ci gaban sannan kuma ayi kokarin kyamatar wa yaro ɗabi'u marasa kyau kamar ƙarya kamar san zuciya san kai ya zama kawai kansa ya sani duk abin da ya samu shi kansa ya sani sannan bai samu ba ka ga ya nuna baƙin cikinsa da damuwarsa a kan ɗan'uwansa ya samu shi bai samu to wannan ɗabi'u ne na yara wanda sai an yi daga wajen raba su da shi kuma na daga cikin aikinki da tarbiyyar ki zama to haka sannan a tsoratar da yara abin da ya shafi haram kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da hasan a hadisin Abi Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ya dauki dabino a kasa zai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya sa a baki ce fito da shi fito da shi yace baka san mu ba masu sadaka ba kaga bai ce ai yaro bane bari in yi girma zai gane cewa ai ahlul bait ba sa cin sadaka zai dena ci yana yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fito da shi idan ruwa shi a bakin sa yake bare shi baka san mu ba masu sadaka ba kaga in yaro yayi abin da yake haramun ne a tsawatar da shi ya nuna mai ba kyau ta hanyar da zai iya fuskanta ya gane abu na kusan karshe a zamto ana da tausayi wajen tarbiyyar yaro sannan kuma a zamto ana wasa da shi ana shigar madda wasa lokacin da ake kokarin tarbiyyantar da shi ku sani ko shakka babu tausaya wa yaro da yin wasa da shi yana da tasiri matuƙa wajen tasowar yaro tasowa lafiyayyen tasowa ba za ka dinga ganin yaro cikin kunci ka dinga ganin cikin damuwa saboda ba a jin sa a jika ba a tausaya masa duk komai da tsawa kuma za ka ganin yaro ka saba masa da haka kannan da kuma haka zai fi shi bai saba a yi mai gyara a hankali ba da faɗa da tsawa haka ake masa to haka shi ma za ka kallon sa za ka ga yana daka masa tsawa saboda language din da aka tawaye ta so da shi kuma iyaye ku sani wasa a wajen yaro wani yanki ne na bangaren rayuwar yaro ba za a iya yanke wannan wasan daga yaro ba ka san wannan sai da yawa iyaye so suke wai yaro sai ya zama kamar babban mutum sauna nan ka tsaka da kai musu kawai su ake kai zon da ya da miki kaba ba da cika kaba da to ya kace so yayi ne lalle sai ya zama kamar kai babba to ka gaskiyar magana ya kamata a fahimtar da kai yanda ake tarbiyyar yaro dan tsalle tsallan nan yaro ba ka hana shi bai abinda kawai ake so in kaga abin da zai ciki wa halashi in a kusa da inda yake akwai abin hadari ko abin da zai iya faɗa ya yi masa ciwo dauki abin da ka gura amma ka ce yaro kai yayi tsalle kai yayi guje-guje kai wasanni kawai sai dai ya nutsu kawai sai dai zama wani kamili a yarintar a su gaskiyar magana ba ka san yaro ba kuma ka takure shi kuma karshe abin da zai faru shine kauna ce za ta zama to babu sosai tsakanin kuma duk wanda ya fi ba shi wannan damar za a ga ya fi kaunar shi ko ci cika ibe shi zai ga in ba ke kadai bace a gidan wata wanda ya fi nuna in kuma uban ne ya fi jin sa a jiki ya fi tausaya masa ya fi jure wa faramiyarsa za ga ya fi son baban ga ya fi son baban sa sai shi ke kyale shi ke wasannin sa ba za ka hana yaro ya wasa ba kawai wasan da zai cutu ko ya ji ciwo ko na mai kama da haka ko wasan da yake mugun wasa shi ne za ka yi kokarin ka hana shi wannan amma ka bar shi dama ya yi yarinta sosai ya yi wasa irin na yara wannan shi zai sa ya kaunace ka kuma ya dinga dauke ya dinga samun natsuwa da kai kuma in kai masa fada ko nasiha zai zamto yana kula kuma yana dauka abu na karshe a matsayin ki na mai tarbiyya ki tsarkake gidanki daga kaɗe-kaɗe da raye-raye idan har za ki yi to ke mai hankali ce kin san me ya kamata kin san me bai kamata ba in waka ce kin san wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya bane wannan magana ce da ke wannan magana banza ce wannan ba sani wannan ba batsa bane shi ba yaro ba abin da ya shafe shi komai da dadi in ke kin kai shekarun tantance mai kyau da mara kyau shi ne ke na daga cikin abin da zai taimaka wajen tarbiyyar gida to shi ne lalle gida a tsarkake shi daga kaɗe-kaɗe da raye-raye domin in ya zamanto kullum sai jita kullum sai piano kullum sai ganga da kalangu da abubuwa su suke tashi da gidan ko shakka babu wannan yana taimakawa wajen gayyato shedan cikin gida abinda zan rufe da shi kuma na 12 shine uwa ta zamanto mai kokarin wato yin rigakafi a gidanta rigakafin shine ta hanyar karatun alkur'ani ko ke ki karanta ko ya zamto akwai wani ainihin ko muhalli ko abinan waya da ake kunna karatun alkur'ani da yawa a gida da kuma yin azkar yawan azkar na yaran shiga gida fita daga gida za su kwanta bacci da kuma yin sallah na nafilfiri a cikin gidan dan Allah madaukakin sarki ya tsare ku ya kuma tsare iyalanki daga shedan da kuma ainihin wato makamantan shedan cikin mutane da aljanu baki daya so lokaci gaskiya ba zai bari ba zuwa ga aiki tafiya saboda na san yamma ce kuma akwai yiwuwar za a je wasu sabobi na kula da gida da sauransu za mu takaita a nan amma gaskiyar magana jalibin tarbiyya kuna da rawar takawa sosai a kanta matuƙar kana so kai farin ciki da 'ya'yanka nan gaba to sai ka tashi tsaye kuma kamar yadda na ambata wuraren da ake samun tarbiyya muhimmai wurare biyu ne makaranta da gida kuma dole akwai buƙatar samun fahimtar juna da haɗa gwiwa tsakanin gida da makaranta don ya zamto abinda kai a gida in yaro ya zo makaranta sai a gina
abinda aka gina masa a makarantar yaji gida sai a kuma gina masa sai a cigaba da tafiya nan so ne wurin da yawo ya fi dabdala kuma ya dan fi samu awanni ya dade in ba awannin gida su suka fi yawa amma dai yana dadewa a makaranta su sabbi da aka kulla mu'amala mai kyau tsakanin gida da makaranta wanda muhimmin al'amari ne sannan kamar yanda na ambata farko ba mu da wani wato irin kalami ko kalma da zamu amfani da ita wajen yabawa da kuma godiya ga waɗannan bayin Allah waɗanda suke taya mu wannan muhimmin aiki wanda Allah madaukakin sarki mu ya dora ba su ba kar ka kalli ai biya kake gaskiyar al'amari ni ina cikin harkar koyar wannan kuma abinda nake faɗa kullun wallahi kar a koya yaran yanzu na yi imani a wannan hutunan da aka yi wajen sati shida iyayen da basu gaji wallahi ba su da yawa sati shidan nan wannan shike nuna kawai yaran ka ma yanzu kai kana da yakinin ba yawo yake ba yana nan ba yana makaranta kar a koya masa fihim kuma abinda ko ka fahimta abinda magabatan mu suka dara mu shine tarbiyya ita ce muhimmiya fiye da ka ilmantar da yawo Imam Malik mahaifiyarsa ta kai shi wajen Imam Suhuri ko kuma ainihin Rabi'a in ban banta ba ta ce a koya masa tarbiyya kafin a koya masa karatu su tarbiyya ake fara koya mutum kafin karatu mu kuma yanzu kullum aka zoya a koya maka inda za su ke ba ka ganin canji a cikin rayuwar ɗanki wajen sallama wajen cin abinci wajen nutsuwa wajen ka wannan shine farko kafin kice ne aka koya maka ko da baya kama karatu yanzu sosai matukar kina ganin halayyarsa da ɗabi'arsa tana canza to karatu yana tasiri makaranta tana tasiri to mun kasa gane wannan so muke mu ji rai yawo yana ta karatu eh wannan yana kan hanya amma dai muhimmi shine a zanto ana cakutawa tsakanin karantarwa da kuma tarbiyyantarwa dan yanzu ita kuma ka fi bukata ba karantarwa domin yanzu mahaddata alqur'ani kowane lungu da shiga akwai shi karatu yayi yawa yanzu masallaci ana ta karatu abinda muka rasa tarbiyya ce ta karatu ba karatu ne yanzu babu ba karatu yayi yawa yanzu tarbiyya ce babu da haka yanzu duk inda zai zama to yawo zai samu guda ɗin wallahi dan ne wajen kai turi nan ne wajen da zai kamata a kai yawo ya samu ilimin ya samu tarbiya ya zama mutum ina amfanin mutum ya yi karatu mai tarin yawa a wanda ya zama mutum ba bai san daraja kama kai karka da kayan shi su sabi da haka kuma ba abin da za ka yi ka samu babu tarbiya fiye da ka haɗa yaro da mahaliccin in ka sa masa Allah a ransa ka huta ba sai ka sa shi a gaba duk kai za ka yi ta bunsa duk inda za shi ne ban za ka yi shi ba duk inda za shi so saboda ka rinka haɗa shi da Allah kuma Allah ya zauna a ransa ka huta to daga cikin irin wa'annan wuraren nan cibiyoyin wallahi yana daga cikin wuraren da yara za su samu so saboda ku ci gaba da goyon bayan haka kuma ko da iyaye maza suna ta damuwa da kamar ba sa ganin tasiri da ke tsakanin ku da Allah da kuna ganin tasiri shi uba kina shi ma yana daga cikin masu tunanin shi ya fito karawuran karatu kuma karatu ne ra'ayin wadannan a gode wa Allah ba haka za ka dinga jin suna kankama su sabi da haka abin da nake dan ƙara jan hankalin mu shine mu haɗa hannu da ƙarfe da makarantu malaman makarantu ya yi mu kuma gaskiyar magana mu dinga yin su addu'a fatan alkhairi abin da muke ba su wallahi azim bai kai abin da suke ba ya ko shakka ba bai kai ba haka yanzu ko to zan ce sai adan insha Allah abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta hada ya ba mu dada kuskuren da muka yi ko su tuba karshe Allah ya kunta mana wayannan ƴaƴana mu Allah ya sa su zama sanyin gidanun mu Allah ya sa su zama cikin mu Allah ya sa su zama kuma masu amfani da kansu da ne mu da kuma al'umma baki daya wayanda ainihin wato suke da damuwa ta yaya Allah madaukakin sarki ya shirya Allah madaukakin sarki ya dawo musu kan hanya wayannan malaman Allah ta hada kai gajiyar da su Allah ya sanya musu wannan aiki da suke cikin zalin cewa a ayyukan su Allah ya ba mu ikon ci gaba da goyon bayan su da ba su haɗin kai dan tafi da wannan wajibi na mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wala na da ta kai akwai zaboki da yawa ne da ku wanda in yi muka jira mu tsaka amma gaskiya ba mu ya lokaci ba saboda na ga yanayin da mun bayi mu kai mu sauka cewa da di mana ne da mana da ta ba da ruwa ya fice ba amma ita ga kai ne ke da ba to an yi kokari mu kai Allah mu da ta haka kawai da alikin da nan dole yi ba mai dora shi ba ya da ni ma na da nan su and then they eat whatever. So, come on, you send the money if you go by Amazon. But like, not go there, yeah. But someone can't go here, but they ever, now I think it's easy again. If you can't go, we have to go there, my life, if you can't have to go water with me, my team is good, but if you can't get it, bawa ini melayan bos. Nabi sejati itu dimandi. Bukan semua anak-anak jadi. Bahkan kami juga mungkin bermula wajar. Kita kawan waktu warna aje. Aje ini jawa lagi jawa yang cukup banyak pula. Ya kita Allah waktu dia nak ini. Mereka mana hari ini? Lepas itu dia cakap kita sudah pun dah hati besar. Imam Al-Ali, dia kau buat. Kita pun buat macam mesti. Mereka dah letak pun nak kaya umat. Umat yang ada. Mesti kacau ke pergi dia dalam rata. Mesti nara sila Allah. Mereka pun syahid yang kaya imam Al-Ali. Mereka pun curah Allah. Mereka pun curah Allah. Mereka pun curah Allah. Mesti seorang dah menikmati. Ini itu dia diri utama. Jadi orang tak ada yang kita bisa dikeluar. Dan orang ini. Seorang dah. Wain aku buat dewa. Dia kawan kita ini nak dia itu ni wanda. Mari dia semua ambil untuk orang ini. Itu dia kerja kerja macam itu lah dia. Nama dia alhamdulillah. Ni kerja. Abu dia ni aku dia lagi awal mesti ni baru kerja sekolah ni. Mana ni aku ni dia. Ia bukan baru macam ni dia awal nak jadi. Kau ini kan dia kerja dia. Muka macam tu dia anak kerja ni dah lagi anak kerja ni. Wanda itu lah. Mau naik ni wanda naik kembali untuk orang yang ini. Ya Allah, atau bahagia semua Allah yang beri bahagia ada bahana yang terjadi itu terbawa dengan tidak tidak semua ada pada itu. Banyak lagi orang di dunia ada orang yang dia mesti cerita kejadian itu. So orang dia orang bahagia apa? So orang kerja kerja ini nanti aku kena aku ambil itu. Esetua anda semua ini dah kaya orang mencuri, bawa itu mesti kaya mesti kaya tu. Apa jadi dia? Nara tidak ada hari yang mesti belajar komitmen untuk makan sate. Makan sate ni apa dah? Nah, makan sate yang kecil ni, ya ada sini kaki, dah kau tuan yang saya kau tuan nasi, anak saya tuan yang dia tuan adalah anak tuan. Makan sate itu dia apa? Kalau kamu tidak apa, tuan yang makan sate itu kecil. Kamu kawan, ya mungkin anda mesti faham dalam tidak ada. Kita sudah banyak kau. Mungkin orang itu apa yang itu LSK ini. Nada gaya orang kau tidak kelainan. Kau yang ada pada diri anda kelainan. Dan kau balik lagi pada diri dia cuma satu hal yang ada di dalam kau mungkin. Dan kau harus kata dulu mesti dia itu. Kau tidak mungkin tulen diukur. Amal itu punya dua hal itu punya wajah yang lain. Allah itu buat orang itu dalam kawan yang dia mengulir, aku buat dia orang, dia orang. Kau mesti bersuara. Tiada Allah yang kita bukan cara lagi. Amma tawaf ini, kau dosa dari ini tawaf kumu, tiada lagi. Kau dah beri hati yang tuh dia. Aku hendak segera ada. Hendak jadi tuh orang yang kita. Aku ada yang harus diurusin kumu. Kita akan kembali zaman dulu, kita masih semua masuk ada awal kita sama semua. Dan anggur yang semua itu sama itu kembali itu, kita sama ya bulan kita sudah. Ucap kalau sudah tak pernah berjaya lagi, dan anggur yang kita kira semua ada primary, one dan semua ada primary itu, itu kita kira semua primary one. Sebab tak lalu kita tinggal dan tak punya orang dan tak support saya dari sebagai orang yang kita kira semua kuat. Nah, sebetulnya dalam ini, amalan aku jangan ini orang dalam negara itu sendiri. Wenye sih, muka ini ada orang dalam. Aku buat dia waktu ini dalam nama ada di sini kalau dia. Kamu ibu ibu ini mesti ibu dalam Allah ibu kali ibu dia. Maka nanti nak berada di ibu ini. Ibu kali ibu sudah pernah kena tu. Sudah mungkin ibu dia ibu anda. Ibu mesti nama. Sudah jadi ibu dalam ibu ini. Malah ada tak tahu Allah berikan berkah kepada orang yang dia, Allah berikan berkah kepada yang berjuang berjuang dia. Allah memberikan dia orang yang kuat dan yang kuat dalam dunia. Wajah mereka dalam masa berkuat dan kuat dalam dunia.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.